Thank you. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Ahmed tare da Muhammad Hafiz Babali da sauran abokan aiki mun sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan dare na ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallafi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata fashewa a lardin Khyber Pakhtunkhwa da ke arewa maso yammacin kasar Pakistan ko KP ta kashe mutane da dama tare da jikkata wasu fiye da 100 a cewar hukumomi. Fashewar da ta tashi a yankin kabilar Bajor da ke kusa da kan iyakar Pakistan da Afghanistan ta faru ne da yammacin yau Lahadi a lokacin babban taron jam'iyyar siyasa ta Jami'at Ulama Islam. Akwai alƙaluma masu karo da juna game da adadin mutanen da aka kashe da kuma suka samu raunuka. Jami'in 'yan sandan gundumar Nazir Khan ya shaida wa BOA cewa mutane 30 aka tabbatar sun mutu yayin da 90 suka jikkata. Ya ce ana binciken harin ta'addancin a matsayin harin kunar bakin wake. 'Yan sandan Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata 5 a birnin Sumi. Moscow ta yi ikirarin cewa dakarun Rasha sun dakile yunkurin Ukraine da kai har yankin Crimea da jirage marasa matuka 25 cikin dare. Hukumomin Rasha sun ce jirage marasa matuka uku na Ukraine sun kai hari Moscow da sanyin safiyar Lahadin nan inda suka raunata mutum guda tare da tilasta rufe ɗaya daga cikin filayen jiragen sama guda huɗu na wucin gadi. Kasar Saudiya za ta karɓi bakuncin tattaunawa a Jidda a ranar 5 zuwa 6 ga watan Agusta mai zuwa kan Ukraine. Taron da zai haɗa da jami'an ƙasashen yammacin duniya da wakilai daga ƙasashe sama da 30 da suka haɗa da India, Brazil, Indonesia, Masar, Mexico, Chile da kuma Zambia. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane 12 ne suka mutu yayin da wasu sama da 100 suka jikkata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar Thailand, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Gwamnan Narathiwat Sanan Pangakson ya ce abubuwan wasan wutar sun tayar da wutar ne a jiya Asabar a wani rumbun ajiyar da ba a ba da izinin kafa shi ba a kasuwar Muno da ke gundumar Sungai Kolog a lardin kudancin Narathiwat da ke kan iyakar ƙasar da Malaysia. Akwai mutane 10 da suka mutu tare da ragowar wasu mutane 2 da ba a san ko suwaye ba waɗanda aka aika don gwajin kwayar halittar ta DNA, inji Sanan. Ya ce mutane 121 ne suka jikkata, 2 kuma sun yi muni yayin da aka sallama 111 daga asibiti, amma babu ƙarin waɗanda suka mutu. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na kada ƙuri'a kan zaɓen raba gardama kan kundin tsarin mulkin ƙasar a yau Lahadi, wanda idan har ta amince za ta iya cire wa'adin mulkin shugaban ƙasa tare da baiwa shugaba Faustin Achanga Tudera damar tsayawa takara karo na uku a shekara ta 2025. An fara zaɓen Tudera a shekara ta 2016 na wa'adin shekaru 5 kuma ya sake lashe zaɓe a shekarar 2020. Wanda ya kamata ya zama wa'adinsa na ƙarshe a kan karagar mulki. Sabon kundin tsarin mulkin ƙasar zai sauya, wanda zai ba shi damar sabon sake tsayawa takara na tsawon shekaru 7, kuma adadin wa'adin da shi kowane ɗan takara zai iya tsayawa takarar shugaban ƙasa ba shi da iyaka. Jam'iyyun adawa da wasu ƙungiyoyin fararen hula sun yi kira da ƙauracewa zaɓen raba gardamar. Suna masu cewa an shirya zaben ne domin Tudera ya ci gaba da zama kan karagar mulki har tsawon rayuwarsa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci da zamu kuma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana shirin mu na gaba.
Ya walar da an ka kai ni Madina ne ce na an Madina ce ana tafke mu ga jirgi sai ina ganin wuta ko ina wuta tana ta gudu tana hada cikin haki ne ina ne ce na an Madina ce alhamdulillah Allah ubangiji ya wadi ya wadangana albarka Allah ya wa ubansa gafara Allah ya wadani ni rahama
kallabin shirin a wannan makon ƴan uwa na mata assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a shirin kallabi shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu makon da ya gabata muka karbi bakuncin kallabin uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad mutum farko da ta samu lasisin bude jami'a a arewacin Najeriya muka kuma alƙawarin tsorawa akan hira da shirin yayi da ita da neman jin shin wannan jami'a da ta kafa ta mata ce zalla ko kuma maza na iya shiga kana kuma yaya matan aure da mazan su ba sa yarda su fita za su iya amfana da wannan damar sai dai bayan ta haihu sabili da haka za ku yi rubashin wannan hira zuwa mako mai zuwa
a yau kallabin mu ta mako ita ce Aisha Muhammad ɗan Galu wata dattijiya a jihar Zamfara da ta tsinci sama da dala 80 a ƙasar Saudiya ta kuma mika wa jami'ai domin a nemi mai ci
za ku ji bayaninta dangane da wannan batu za mu kuma haska fitila kan jerin ministocin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika wa majalisa da ya haɗa da mata bakwai ku biyo mu domin ji ya fi saƙo madala makon da ya gabata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika rukunin farko na jerin sunayen mutanen da zai ba ministoci a kasar ga majalisa da ya hada da mata bakwai adadi mafi yawa na jerin mata da za a ba mukamin ministoci a gwamnatin Najeriya shirin kallabi ya nemi jin ta bakin waɗansu mata ƴan siyasa a Najeriya kan wannan ci gaban da kuma rawar da suke neman matan su taka idan suka kama aiki kana kuma da wannan sun gamsu da batun neman kaso 35 cikin 100 na mukamman gwamnati ga abin da bakin namu ke cewa
sunana barista Amina Ummul Khair Ibrahim ne Bi Faruk daga Kano waɗannan jagorori da shugaban kasar mu ya tura sunayen su kan made mata na su jagorance shi akan harkar mu ta kasar nan kuma muna fata wannan matan da aka saka farkon sakawa kenan lalle wannan ya nuna mana cewa da gaske yake yi tunda ko ba kuma yanzu dai muna da guda 6 ko guda 7 ma ina jin a cikin guda 28 to ai yayi rawar gani ya ko inda aka yi baya gaskiya saboda haka muna tunanin ila za a dora akan wannan kuma insha Allah fatan alkhairi muke mishi to a gaskiya mata an yi kururuwa an yi magana an yi mitar an yi magana an yi rarrashin an yi kokarin a nuna wa shugabanni da jagorori na siyasa cewa ya kamata gaskiya mata tunda mu ne rabin jama'an nan na Najeriya cewa mu ma fa a rinka sa mata da yawa a cikin harkar nan saboda a zauna a tattance tare da su dan kasar ta ci gaba wannan dai bari mu ga yanzu yanda tasirawar za ta yi a wannan amma a maganar da muke yi gaskiya har yanzu ba a kai wannan lokaci kasan ba ma da za a ce ai an kai a matsayin cewa wai yanzu mata suna ma da jagoranci ko suna da shugabanci misali kin ga wannan siyasar da akai mata wannan kada suka fito sosai suka shigo cikin harkar siyasar nan amma sai gashi Allah da ikon shi wato abun ma kaman ƙara ƙasa yake kaman kowace shekara ga matan rage su ake yi ni sai nake ga kaman ma wannan zaben da za a yi ne nan gaba na 2000 kenan da 27 ai ina ga kila ma mace dai ma ba za ta samu ba gaskiyar magana ai inda dai ake tafiya a misali arewa maso yamman mu babu fa mace ko daya in banda wacce take Kaduna ta samu kujerar assembly wato ta jiha kenan amma gaba ɗayan mu babu wani wanda ya fito da wata mace da za a ce yau ta fito ita ce fitacciya take jagoranta harkan mata to gaskiya da sake kuma sanin kowa ne cewa ita arewa maso yamman nan kun fa mutum bai samu kun'u a da yawa a nan gurin ba to fa da kyarne zai kai labari to sai kuma gashi duk da sanin cewa mata ne suke zabe amma kuma matan babu wanda suke jagoranci ko kuma babu wanda suke musu wakilci bugu da ƙari kuma duk da dai matan nan ba tantance su aka yi ba tukuna to amma muna da kyakkyawan zaton cewa an dudduba tukuna an tantance tun daga farkon ma kafin a kai wa su majalisa dattijai su tantance su cewa ai wanda za su iya aikin ne kuma mun ne musu fatan alheri mun ne musu kyakkyawan zato tun yanzu amma a gaskiyar magana ciwon ƴaƴa mace ne amma ne gaskiya har yanzu ba mu ga cewa ƴaƴa matan sun fito sun tantance mana ciwon namu sun fito da shi fili mutane sun gani mai yawanci sai kiga an saka dan ma da kyar dai ake kai labari a ce gwai gashi wata mace ta yi wani abu zamanin da ya shude yanzu na gwamnatin General Buhari ya sa mata gaskiya kuma Allah da ikon shi dai yawanci matan na arewa ne amma in kika kalla sai kiga abinda za a ce gwai ga macen arewan an sa ta a wannan matsayi na jagorantar ayyuka daga wurin shugaban kasa ku zai kiga gaskiya dai to da dan alamar tambaya ce kuma bari in yi wata tunatarwa a nan yanzu dan Allah in gaskiya zamu yi fa akwai ministan ayyukan maza a kin ga baba ministan ayyukan maza a ce ma wai an dauko wata ma'aikata an ce wai ta kanas kawai ta aikin mata ce ko to kin san dama irin abinda Bahaushe yake cewa ne in ka ji ana baka hakuri to an cuce ka a gaskiyar magana ya kamata a ce harkar nan maza da mata sun fito gaba ɗaya kowa yake yin tare amma dai arewan mu babu mata a cikin harkar nan kuma harkar mata ban ga dalilin da yasa a ce namiji ma zai shiga yayi ta ba kin ga da akwai wasu majalisun fa a wancan karam a wannan karam ma ina ga a Kano karshen da haka za a yi saboda babu mace a majalisa to wai namiji ne wai shine chairman house committee women affairs harkar mata dan Allah dan annabi yau shine za a dauko namiji a ce wai shine zai tsaya kan harkar mata shi me ya sani akan harkar mata da ta dame su duk da ana cewa da ba ciwon ƴamace na ƴamace ne to wata kila dai na ga alamar siyasa tana so ta maida shi ciwon ƴamace na da namiji ne kuma ba haka ba dai to aikin gai abin da dan dai alamar tambaya amma tunda aka yi mana minista aka ce mana to kuma ta harkar mata a ce to mun ji mun karba amma kamata a ce a kwana a tashi gaskiya nan da ƴan wasu shekaru wannan ma'aikatar ta aikin mata din nan kamata ni dai a dawo far ra'ayi a ce babu ita saboda babu ta maza a gaskiyar magana tunda ko babu ta maza ita ne matan mai isa ba zai zama da kowa da kowa ba kamar yadda na mazan yake zama da kowa wannan faddi fa da wata nanin fake nan a wannan lokacin to tambayar shi kuma ta ƙarshe kamar ita honorable Stella da honorable Nkiruka da kuma barista Hannatu da Mrs Iman to wa'annan dai mun ga abubuwan da suka yi gaskiya ni na san abubuwan da suka yi wa'ancan ban san su sosai ba abin da ya kamata gwamnati kullun ta ringa kalla shi ne ko wai dan kai siyasa ka je an yi yawon siyasa da kai ai kana sai waye irin kana nanaye da kai ana kida ana waye to ba fa shine wai zai sa kuma a ce wai an dauko kujerar da haƙƙin mutane yake akai an kuma waka ba in baka san kan aikin ba ki ta fako wace ƙuri'a sa ta a gurbin ta shine magana idan har sun san za su yi aikin nan falillahi alhamd Allah ya sa kuma wa'ancan ragowar da za a dauko a sake dora tunda ina ga guda 28 akai kawai saboda haka akwai sauran wanda za a karo mata da yawa sannan kuma za a sa matan da suka san me suke yi shi wannan rashin sa mata wanda suka san me suke yi akan harka ko shi yake da jawo mana na kasu sai aga kamar cewa matan ba su san me suke yi ba bayan ku akwai matan nan da yawa wallahi wanda suka san me suke yi din sun yi karatu sun kware sosai amma sai a je sai a bi siyasa sai a dauko wanda ba su san me suke yi ba sai a je a dora mana jama'a idan aka gama siyasa aka ce an yi zabe an gama an yi gwamnati to gwamnati ta kowa da kowa ce ko da kai siyasa ko baka yi siyasa ba in ka san zaka iya aikin nan kuma an san zaka iya aiki to kamata ka zo ka taimaka wa kasar ka it's all about service idan fa mun gane idan mutun dama ba zuwa yi dan ya aikin ba dan wata kujera yake so yayi siyasa ko to dama dan jari hujja ne abin da ya kai shi kenan ya dan samu ya ce an ja mukalle a wani wuri an bashi wani mukami ya zama wani abu to in ma bai da bayani anan ba akwai ranar bayani a ranar lahira idan mutun ba zai iya ba kar a bashi saboda wannan basin da ake yi wanda ba su iya dan ba cutar jama'a ake yi a cuce su kuma wanda aka ba ni fa ana wa ra'ayi saboda haka ina fatan gwamnati za ta sa kowace ƙuri'a a gurbin ta wanda isan abu a sashi a wurin technocrats kenan ake cewa ko wanda suka san aikin a sasa a wurin dan siyasa gwamnati tana da fadi aje a ta ba su kun gida dama an kudin suke neman su je su ta neman kudin su a wani wuri amma aiki in ya tashi na haƙin mutane a bawon wanda suka san za su yi aiki matan nan da aka dauka yanzu daga cikin mu aka sa su aka ba su wannan matsayi su san cewa mun san muna da shugaban kasa muna da mataimakin shugaban kasa muna da ɗan majalisa da ta dattijai da sauran majalisar muna da sauran ministoci amma mu mata su muke kalla saboda su ne muke ganin cewa idan ta kai ma za mu iya zuwa mu kunkusa kofar gidansu ko ofishin su mu ce ga mu za mu iya magana tare da su shi yasa aka ce din ciwon ƴa mace ne muna ganin kamar su za su fahimce mu saboda haka nan farkon abin da za su yi su ja mata a jiki su yi abin da Bature yake cewa empowering din mu ba wai lalle wai a zo a bada keken dinki da injin taliya a'a shi wannan abin da ake kira empowerment din hadda ma na tunani da inda za ka yi da rayuwarka da inda za a taimaka maka ka tallafa wa kanka da kanka ba sai ka tsaya kullun kana jira sai dai ya yi maka ba kuma mu mata ne haka abin da zan ce musu shine yawanci gani ake yi da sai macen da kamar bata da wani tasiri a cikin jama'a irin dabi'unta ba masu kyau bane su ne suke shiga siyasa su ne ake ba irin wayannan mukamin to sai su nuna cewa ba hakan bane ba sai su dauki kansu da kima su nuna kuma cewa eh su mata ne da suka san me suke yi sannan kuma suna girmama kansu suna girmama sauran mutanen da suke aiki tare da su bi kenan sannan kuma mu iyaye ne mata ne saboda haka ba wai sai lalle matan ba har maza ma ƴaƴanmu ne ƴan uwanmu ne duk inda muka ga yara nan zamu je mu da ma ne masu neman gyara ko yaki ake zaki ga mata su ne masu neman aisihu saboda haka harkar mu ya zama tuta ta kunshi kowa da kowa to wannan din ma ya kamata su sa shi a cikin ransu su ga abin da za su iya yi kenan sannan su tattara kansu gaba ɗayan su to kungiya zan ce a mata da sai su ga me za su yi wa mata ba wai ko wacce ta dauki wani abin da za ta yi a gaba ɗayan su in suka taru suka hadu suka zama tsuntsiya suka hadu su dukan nan sai su ga me za su tsaya su yi tasiri akai a harkar mata sai abubuwan nasu su tafiya daidai kuma su gano cewa duniya yanzu yanda take kan ma dai kuma a Najeriya idan namiji zai yi abu 100% to mace fa sai ta yi 200% saboda haka san cewa muna da wannan na kasan da dama da mu kai wannan munzulin da muke so mu kai ba saboda kullun jawo mu baya ake yi kusa kokari su dan ciccibo mu su dan taimaka duk da na san wata kila da sau da yawa zaki ga abin zai musu wuya a wurin aiki saboda sai kiga an sa mace minista amma sai kiga fabanan sakatare din ta namiji ne kuma da fabanan sakatare a nan aka zo aka same shi ya saboda haka ya fi ta sanin waye yake wurin kuma irin aikin in ba ta yi sa'a ta samu wanda zai iya taimakawa ba shi ma yana kallon cewa ai ya kamata a taimakawa mata ba sai ce ga tun farko to ta fara samun matsala kenan Allah dai taimaka musu Allah ya riko da hannayen mu baki daya
anata bayanin Hajiya binta Mu'azu wacce ta taba zama shugabar mata ta jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta bayyana cewa
a halin gaskiya ni babban farin ciki na shi ne irin yanayin matan da ya dauka ya nada su ministoci a halin gaskiya na ji dadi dun kusan duka su bakwai din nan kowannan su ƴan siyasa ne baya ga haka kuma sun yi rawar gani kuma mata ne wanda idan suka sa abu a gaba gaskiya ba su wasa saboda haka mu irin waɗannan matan muke nema ni addu'an da zan yi shine yanda muke murnan nan an zabe su to haka muke fata yanda muka san su da kokari da yanda suka sa abu a gaban su suke yi ba da wasa ba to haka muke so su ba mara dakunya kar su je kuma ya kasance daga baya ana ce ai gashi kuma zaben da aka yi which I'm quite sure ni a sani na da su da hurda na da su a siyasance ban ji za su ba mu kunya ba sannan maganan kiso 35 a cikin waɗanda ya zaba to ni ban cire rai ba ni gani nake sauran ministocin da suka rage da zai sake turawa duk wannan batch ne na farko ni fa anawa ina jin jikina na gaya min da izinin Allah zai sake tura wayansu mata din a halin gaskiya shi mutum ne wanda yana yaba abin da aka yi ba wai kawai mai dauka dore ne ba ko oho kuma yana tantacewa ya duba ya ga su wane ne abokan tafiyarsa tunda shi mutum ne mai fada ya cika baya ga haka kuma an san shi cewa duk wanda ya dauko ya dora to yana bibiya sai ya ga kai abin da ya sa ka kai to saboda haka zamu kara bashi dan lokaci mu gani kuma kin ga in kika duba farkon mukamai da ya fara nadawa su SASA ya tattaba mata wanda yake daga ciki yanzu kin ga ya dauko wata daga ciki ya